الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da darasin mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum. A yau wannan safiya ta Lahadi 14 ga watan Rajab a shekara ta 1436 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 3 ga watan 5 a shekara ta 2015, muna karanta abin da malamin ya rubuta dangane da yakin Tabuk ko fita zuwa Tabuk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin domin yakar Rumawa. Makon da ya gabata mun tsaya inda ko in ce zamu tashi inda ke Al-Jaishul Islami bi Tabuk, halartar rundunar musulmi da zuwanta ainihin garin Tabuka, domin Tabuka gari ne kamar da muka sani, amma akan hanyar zuwa Sham idan mutum ya baro Madina. Ya ce nazalal jeshul islami bi Tabuk, rundunar musulmi ta yi zango a garin Tabuk. Fa askara hunak, ta yi sansani a can. Wa huwa musta'iddul liqa'il adu, wannan rinduna a shirye take don haduwa da abokin gaba. Wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fihim khatiban, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe yana mai huduba a cikin sahabbai, wato yayin musu huduba. Fa khataba khutbatan baligha, yayi huduba wadda take mai kaiwa matuƙa wajen balaga da fasaha da iya bayani da gamsarwa da isar da sako. A ta bi jawami'il kalim, ya zo da kalmomi kaɗan amma masu tarin ma'anoni da yawa. Wa hadda ala khairi duniya wal akhira, ya kwadaitar akan alherin duniya da lahira. Wa hazzara wa anzara wa bashara wa abshara, ya gargaɗi ya tsoratar ya yi bushara ya kuma ba da abin labarin farin ciki, duk ma'anarsu ɗaya. Hatta rafa'a ma'nawiyatihim, har ya daga wato abin da su suke ji a zuciyarsu, wato ya daga musu, ya cire musu tsoro ga razabi, ya daga dai abin da suke ji a zuciyarsu na wato cimma buri da manufa, shine ma'nawiya. Ya zama a cire maka tsoro, damuwar da kake da ita dangane da wani abu, a gaya maka maganar da za ta kawar da wannan damuwa din, ka ji cewa ka samu ƙarfin zuciya, shine ma'anawiyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana tasa ta daga musu ƙarfin zuciya. Wajabara biha ma kana fihim minan naqsi wal khalal, kuma da wannan hudubar tasa, shine biha, da ita jabara ya gyara ya miƙadda ma kana fihim minan naqsi, abin da ke tare da su na tawaya wal khalali da dai tuntube. Min haythu qillatu zadi wal maddati wal mu'na, ta bangaren wato karancin guzuri da kayan amfani da kuma dai abin da ake cewa prohibition da ake tafiya da shi, dukansu dai abin da ake nufi dai shine guzuri din. Asalin mu'na shine kayan abinci, abin da mutum zai bukata a hanyar tafiya ko kuma a gida. Wa ammar ruman, amma su rumawa, wa hulafa'uhu, da abokan yarjejeniyar zaman lafiyar su, mana wato allies din su, shine mana hulafa. Falamma sami'u bi zahfi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhadhahum ar-ru'b, yayin da suka ji labarin tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tahowarsa da tinkarowarsa ga garin Tabuk, sai firgisi da razani ya kama su. Falam yajtari'u, ba su samu karfin zuciya, ala taqaddumi wal liqa, akan gabatuwa da kuma wato haduwar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Bal amma abin da ya faru shine tafarraqu, sai suka watse fil biladi, a cikin gari ko a cikin kasashe, a garuruwa. Fi dakhil hududihim, a cikin iyakokinsu, ba su tsallaku zuwa iyakar da ba tasu ba. Ma'ana su Rumawa da waɗanda suke tare da su na ƙasashen na ƙabilun Larabawa, to da su da waɗancan mutane gaba ɗaya da suka ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya tinkaro ya taho, sai tsoro ya razana su, suka firgita suka koma baya cikin ƙasar hududin, an ce hudud ana nufin boda, a cikin bodar su ba su tsallaku zuwa bodar take tsakanin su da ƙasashen Larabawa suke gargashin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Allah sa ana fahimta. Fa kana lidhalika ahsanu atharin, wannan ya zama ya haifar da tasiri mafi kyau bin nisbati ila sum'atil muslimin al'askariya, dangane da mutunci da kwarjini na musulmi ta bangaren yaki. Dan mun dama ana tsoransu, ana razana da su, to wannan abun ya kara a ga kwarjininsu, a ga mutuncinsu, a tsorashi irin abin da suke tafi da shi. Fi dakhilil jazirati wa arja'iha anna'iya, a cikin jazirar arabiya, wato ƙasashen Laraba, mun ji san me ake nufi da aljaziratul arabiya, Arabian Peninsula da ake kira, wa arja'iha da bangarorinta anna'iya masu nisa. Wa hasala bidhalika almuslimuna ala makasiba siyasiyatin kabiratin khatiratin, kuma sannan da wannan musulmi suka samu wata riba ta siyasa. Wannan shi makasib ne, yana nufin riba, ma'ana ci gaba cikin abin da suke samu, neman su same shi, sun samu riba ta siyasa babba da kuma wato mai muhimmanci. Khatira nan ana nufin abin da ke mai muhimmanci. La'allahum lam yakunu yahsuluna alaiha, za mu iya cewa ba su taɓa samun irin wannan nasara ba, mana tunda musulmi suke fita yaƙi ba su taɓa samun nasara irin ta Tabuka ba, domin tun ba a yi haɗuwar ba, aka razana da su aka gudu, ba a haɗu da su an yi yaƙi ba. Kaga kuwa wannan abin ba a yi shi a baya ba, an yi karo, an ci nasara a kansu wani lokaci, wani lokaci kuma sun ci nasara shi ne mafi yawa. Ya ce lawwaqa hunaka istidamu ko la'allahum lam yakunu yahsuluna alaiha law waqa'a hunaka istidamun bainal jayshayni, har malami ke cewa kai la'allama, wata kila musulmi ba za su samu irin wannan nasarar ba, inda a ce makaran batta din akai, da a ce yakin akai tsakanin rundunonin guda biyu da na musulmi da na kafirai, kila wannan abin da bai samu ba, domin akwai bambanci tsakanin abokin gabanka daga jin labarinka ya razana ya gudu, da kuma a ce ya zo kunkara kaka da shi. Wane ne tasiri in ana zancen mutuncinka da kuma kwarjininka da za a gani? Wane ne ya fi kwarjini? A ce ka tsorata shi ya koma baya, ai ya fi muhimmanci, shi ne abin da ke nufi. To sai ke cewa ja'a Yohanna ibn Ru'ba, shi haka ya rubuta Yohanna, duk da ke a rubuce-rubucen larabci da yawa haka suka rubuta, sai Yohanna ne, Yohanna ne da kuka sani da ake cewa na sunan Kirista. To wannan shugaba ne na garin Ayla a cikin Palestine, ko a cikin Sham dai. Shugaban wannan wuri, ko in ce sarkinsu, shi ne mai wannan suna Yohanna ibn Ru'ba, sahibu Ayla, shugaban garin Ayla. Ya zo fasala har Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa atahu aljizyata, kuma ya ba da jizya, ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jizya, shi ya sallama, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zauna lafiya, ba wai ya musulunta ba. Wa atahu ahlu Jarba, sai mutanen Jarba, wa ahlu Azrih, da kuma mutanen Azrih su ma suka zo, fa atahu aljizya, su ma suka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jizya. Kun ga nan sakamakon babba ne sosai, domin da yakin aka yi ma la'alla ba za su kawo ga wannan bakila, sai sun gwada sun ga karfinsu ya tike, ba su iya ci gaba ba, sannan su sallama. Amma nan daga razanin da Rumawa suka yi, wanda su ne iyayen gidansu, kawai sai ya haifar da wannan tsoro a zuciyarsu, su da kansu suka zo da kansu suka miƙa suka ce za su ba da jizya. Fa aqahu aljizyata wa kataba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kitaban, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu wata takarda ta yarjejeniya, fa huwa indahum, yana nan, ko ita takaddar tana nan a hannunsu. Wasalahahu ahlu Mina, mutanen Mina su ma suka yi musalaha, sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ala rub'i thimariha, akan za su bada kashi ɗaya bisa hudu na wato kayan amfanin gonarsu, irin dai abin da ya faru a Khaibar. Wa kataba li sahibi ailatin, ko ailata, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubutawa shi wannan shugaba na aila ya sunansa yohana yawa yohana ibnu ruba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wasiqa ko takarda yana cewa bismillahir rahmanir rahim هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيلة ونن يرجيدين ياشي تأمنتي دقاء الله أمنتي مغني أمانة تأمنتي سوى أنباك داماك زونا لافيا كاركشن شغبانك مسلنتي دقاء الله دكما محمد النبي نن كما منزان الله صلى الله عليه وسلم haka wannan ko su yadda ko ba su yadda ba dai wannan shine matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana nuna lokacin da mutum zai rubuta yarjejeniya ba makami ne kawai na tawazu ba makami ne na bayanin hakikanin yadda abu yake domin shi wanda ake abin tare da shi sakon ya ishe shi har zuciya kada misali annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce bari nan ya tawazu ba sai ya fadi shi manzon Allah bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ismi ne shar'i ba suna ne na duniya na daukaka ba mun fahimci abin ba magana sarauta bace duk kasa kaza a gargashi na take ba irin wannan bane amma ya bashi ya isar masa da sakon cewa ni manzo ne daga Allah duk abin nan da nake a madadin Allah nake kaga wannan abin zai isar da zai canza tunanin mutum sawa'un ya yadda ko bai yadda ba yaji dai abin sakon ya isa da karfi kar a bada sakon sako-sako yace wa man kana ma'ahu da shi Yohanna da kuma waɗanda suke tare da shi ko a wannan tsallake yawa Muhammadin Nabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Yohanna bin Ruba wa ahli Aila da mutanen Aila a sufunihim wa sayyaratihim masu tafiya a cikin jirgin ruwa a cikin su da kuma masu tafiya a abin da yake tafiya a bayan ƙasa shine sayyara asalin da aka bayar wa mota suna sayyara ai daga yawan tafiya ne in an ce sayyar abu mai yawan tafiya shi ba larabe da man ya samu abu yana iya hausantar da shi ko ya larabtar da shi ya mai da shi kaman yaransa ba wuce a yanzu har zuwa yanzu nan mota sunanta kenan sayyara ko markaba markaba shine vehicle kamar da ake faɗi da turanci to ana kiranta haka ana kiranta wannan to nan abin da yake nufi duk abin da ake hawa a yi tafiya a bayan ƙasa to shi ake nufi da sayyara a nan wurin kun fahimta yawa masu abin da ake amfani da shi kuma a yi tafiya a cikin ruwa shine yake kira da sufun jam'in safina mun gani to ma'ana dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yarjejeniya ce wannan ta zaman lafiya aminci daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Yohana dan Ruba shugaban kasar ko mutanen Aila da shi da mutanansa mutanen nan masu tafiya a jirgin ruwa da kuma masu tafiya a bayan kasa akan abun hawa sawa'un raqumi ne doki ne jaki ne shanu ne da makamantan su mun fahimci abin fil barri wal bahr a sararin bayan kasa da kuma teku lahum zimmatullah yarjejini ato alƙawarin Allah yana gare su ma'ana sun samu alƙawarin Allah Allah ya ba su alƙawari na cewa za su zauna lafiya wa zimmatu muhammadin annabi kuma suna da ma'ana an ba su alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a tsare su za su zauna lafiya da al'ummar musulmi wa man kana ma'ahu da wanda ke tare da shi min ahli shami wa ahli al-bahri da wato na mutanen sham su ma mutanen sham din da mutanen wanda suke zaune a bakin teku dukkanin su duk an ba su wannan amana faman ahdatha minhum hadathan duk cikin su wanda ya fara da wani fararren abu bako da ya saba ma wannan alƙawari fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi to ya sani cewa dukiyarsa ba za ta shiga tsakanin rayuwarsa ba ma'ana dukiyar da zai bayar ba za ta hana a kashe shi ba kun gane larabcin yawa ma'ana la yahulu maluhu duna nafsihi dukiyarsa ba za ta zo ta tsaya ta kankange a hana ta hana a taba rayuwarsa ba duk mutumin da yaje ya keta wannan alƙawari da za a yi anan ma'ana hukuncin sa mai kisa komai dukiyar da zai bayar ba za a karba ba wa innahu tayyibun kuma shi ya zama abu mai tsarki liman akhadahu ma'ana a dauke shi a matsayin bawa ya halatta bawa ne tsarkakake duk wanda ya dauke shi liman akhadahu minan nasi daga cikin mutane wa annahu la yahillu an yamna'u ma'an tay yaridunahu ba yaridunahu bane yaridunahu wannan wata jejeni wani bangare ne jejeniyar amma kun fahimci wannan na kafin wannan ko ma'ana duk mutumin da ya saba wa yarjejeniya ya farar da wani abu ya tinkaro yaki ya toro wani abu yayi tsokana to dukiyar da zai bayar koda zai bayar ba za ta hana a kashe shi ba ma'ana jinin sa ya halatta kuma sannan in wani ya kama shi a matsayin kaman mai ribataccen yaki to ba komai ba wani abu da zamu yi ya zama bawa shine ma'ana tayyibul liman akhadahu minan nasi kun gane wannan gungun kima sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har yanzu wa annahu la yahillu an yamna'u kuma bai halatta ba su waɗannan mutane da aka yarjejeniya da su mutanen aila su hana ma'an wani ruwa yaridunahu wanda za su gangaro su same shi a hanya mun san ruwa a sahara darajarsa da tsadarsa da ƙimarsa da yadda ake shan wahala wajen samunsa idan wata ƙabila tana cikin tafiya sai ta haɗu da wani ruwa a hanya takan sa iyaka ta ce wannan ruwanta ne ba mai zuwa ya taɓa har in wani ya zo ya ce zai taɓa sai a yi yaƙi to irin wannan kada ya zo shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake rubuta wannan yarjejeniya su wannan mutane a zaman da zamu yi da su na zaman lafiya kada su haɗu da wani ruwa a jeji su ce za su kiyaye shi su hana musulmi amfani da shi shine abin da yake nufi kan ga an fahimci nan wala tariqan yuridunahu hakanan kada su hana musulmi wata hanya da musulmin suke so min barrin aw bahrin ko a sararin bayan ƙasa ko kuma a cikin teku har waɗannan mutane da aka jejeniya su za su iya fitowa su fito su hana musulmi wucewa a yi hanya ta su sai duk wannan su sa hannu a kan ba za su yi wannan ba kun gane shi ne bond ɗin yarjejeniyar ma'ana abin da aka haɗu a kansa ko abin da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora musu a matsayin su yadda da shi wannan shi ne sharaɗin zaman su lafiya sharaɗin yarjejeniya sharaɗin karɓar jizya sharaɗin abin da ake kira hukunce-hukunce na ahlul zimma da aka ɗauke su ƙarƙashin hukuncin musulunci wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalid ibn al-walid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura khalid dan walid ila ukaidir ko ukaidir zuwa ga wani mutumin sunansa ukaidir ko sunan sarautarsa kai sarautarsa ce ukaidir dumatul jandal shugaban dumatul jandal kamar da ake cewa fir'aunan misra to shi kuma sunan sarautarsa ta wannan ariyar garin dumatul jandal sunan gari ne to sarkinsu aka tura khalid ibn al-walid zuwa gare shi fi 420 a farisan ya jagoranci mahaya doki mutum 420 shi khalid ibn al-walid wa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi innaka satajiduhu yasidul baqar in ka je za ka same shi yana farautar shanu mana yana harbin shanu suna wucewa yana harbi ana yanka masa yana ci yana fitowa domin mu iya wannan fa'atahu khalidu kun gane shi mana daga cikin mu'jizatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya bada labarin abinda khalid zai je ya gani sai ce fa'atahu khalidu khalid sai ya je wa wannan mutumin mana ya je garin dumatul jandal falamma kana min hisnihi bi manzaril aini yayin da ya je kusa da garin nasa ganuwar garinsa hisn ana nufin ganuwa ya je kuma tsakaninsa da shi manzarul aini ne daidai da ido zai iya ganowa shi ne ma'ana manzarul aini ma'ana yayin da ka san akwai tafiyar da kana tahowa baka ganin ma inda zaka je ko to daga inda ka zo har zaka iya ganin gari shi ake nufi da manzarul aini mun gane to yayin da shi Khalid ibn al-Walid ya zo daidai da inda har ya iya gano katan ganuwar garin me ya faru sai ce kharajat baqaratun sai ga wata saniya ta fito ta hukku bi quruniha babal qasri tana goga kahonta a jikin kofar fadar shi sarkin tana gogawa fa kharaja ukaidir sai shi sarkin ya fito li yasida hadan ya kashe ta ya farauce ta wa kanat laylatan muqmira kuma a lokacin garin akwai wata ma'ana wata na haske kamar irin garin da muke ciki yanzu 13, 14, 15 kuma ba wannan ba duk dai daren da yake akwai wata ma'ana dai akwai farin wata kamar da Bahaushe ke cewa to daren akwai farin wata fatalaqahu khalidun fi khailihi sai khalid ya hadu da shi a cikin wato abin nan taren dawakin sa da yazo da su cikin garin fa akhadahu waja'a bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wani ja babu wani yaki haka kawai sai ya kama shi sai aka zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa haqana damahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sai aka kashe shi ba fa haqana damahu sai tsare jinin sa shine manan haqana damahu ya bada umarnin kar a kashe shi wa salahu shi ma yi sulhu da shi ala alfai ba'irin amma sulhu akan cewa zai bada raƙumi 2000 lalle abun babba ne akan sa raƙumi 2000 wa 800 ra'sin wa 400 ko haka ne ko dir'in yawa haka ne eh da kuma abin nan dabbobi 800 da kuma abin nan ka da rayuka ma'ana kamar ibadar mutanen sa an ce ra'asa ana nufin ran mutum kamar bayi kenan mutanen sa za a yi amfani da su da kuma wa 400 dir'in da dir'i silke na yaki shi kuma guda 400 wa 400 rumhin da kuma mashi guda 400 haka ne wa aqarra bi ita'il jizyati ya kuma yadda ya amince cewa zai bada jizya duk da waɗannan abubuwa da aka dora masa ya ta yi kuma ra'asin nan zai iya daukar na dabbobi kowanne ma'ana kamar banda ba'irin to kuma da wani abun kamar minal ganam ra'asin minal ganam wa qad yakunu hadha azhar bi itayyawa ya yadda cewa zai bada jizya fa qadahu ma abu hay'a ma yuhanna ala qadiyati dumatin wa tabuk wa aila wa tayma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da shi shine ma'anin qadahu shi yasa ai a bayan mun karanta dalilin da yasa ake kiran umratul qada'i ai an faɗi dalilai biyu kun manta ko masu ta'liqi ba ku rubuta ba me dalilin da yasa umran nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan shekarar hudaybiya da aka hana ai ya koma bayan shekara daya kuma yayi umrar ana kiranta umratul qada'i me yasa aka kira ta umratul qada'i an faɗi dalilai biyu dalilin farko shine me kasancewar ta qara'i ne umrar da ba a samu damar yi bane akai wannan kauli ne kenan wani kaulin kuma da suka ce abin nan umra ce wadda aka yi ta bisa yarjejeniya sai ba duku dawo wannan abin yarjejeniya sunanta qada'i shine anan to yayi amfani da wannan kalma din fa qadahu sai yarjejeniya da shi karka ce yayi alƙalanci da shi mun fahimta mun yawa sai yarjejeniya da shi ma'a yuhana tare da wancan yuhana ala qadiyati duma akan hukuncin duma ma'ana irin abin da ya hau kan duma da aila gashi nan yace wata buka da aila wata ima duk ya ba su hukunci iri da shine abin da ke nufi ma'ana da shi wannan ukaidir dumatul jandal da kuma wancan yohana ibn ru'ba mutumin aila to da muta da tabuk da kuma kasar taima dukkanin su suka zo suka zama karkashin hukunci iri daya za su bada jizya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma za a ci gaba da kare su za su zauna lafiya mun fahimci abin wa aiqanatil qaba'ilu allati kanat ta'malu li hisabir ruman qabilun da suke aiki domin maslahar rumawa shine li hisabir ruman ma'ana waɗanda suke aiki wa rumawa suke bin rumawa ai akwai kabilu da suke taimakawa rumawa ko wanda suke karkashin su suke gefen su a bangaren wannan yaki to waɗannan kabilu aiqanat suka sakankance suka tabbatar anna i'timadaha ala sadatiha al-aqdami cewa dogaran su akan wannan shugabannin nasu da daddu wanda suka dade suna dogaro da su qad fata awanuhu lokacin sa fa kuma ya wuce magana ta kare ba zancen a dogara da rumawa domin me rumawan gashi sun fadi sun gudu sun kasa fitowa su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabilin da suke taimaka musu suke goya musu baya in yakin rumawa ya kama za su taimaka wa rumawa za su zauna ai ba su zauna ba don haka dole su firgita sai su dawo kuma su yarda da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fanqalabat li salihil muslimin sai suka juyo tunda dama kabilu tunda kun ji an ce kabilu yana nuna cewa asalin su waɗanne iri ne larabawa ne mun gane wannan larabawa ne waɗanda suke ƙarƙashin shugabancin rumawa to yanzu da suka ga ƙarfin rumawan ya fadi ina za su sai su dawo gun musulmi ƴan uwan su a kabilance mun gane to shine ma'ana fanqalabat a lisalihil muslimin sai suka juya su kabilun domin wato abinan maslahar musulmi wa hakaza tawassa'at hududud dawlati islamiyya haka dai bodar asashen wato kasar musulmi ta kara fadi domin da waɗannan mutane suna kusa da kasar rumawa suna taimaka musu yanzu tunda sun dawo gun musulmi kun ga ai kasar musulmi ta kara fadi shine abin nufi hatta laqat hududar ruman mubasharatan har sai da ta zama kasar musulmi babu wata kasar daban a tsakaninta da rumawa mubasharatan ga bodar musulmi ga bodar rumawa da kuwa in ka baro kasar musulmi kafin ka shiga kasar rumawa to akwai waɗannan kabilun to tunda wannan kabilun sun ga rumawan ba su yi musu amfani ba su ma sun gudu sun juyo sun haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kasashen musulmi kaga kenan boda ta zama guda daya kun gane abu insha Allah wa shahida umala'ur ruman nihayatuhum ila haddin kabir kuma masu aiki a madadin in an ce umala ana nufin agent jam'i ne na amil amil guda daya shi ake ce ma agent kamar mai yin aiki a madadin wani to waɗannan umala'ur ruman agent na rumawa shahida suka shaidi nihayatuhum karshen su su da kansu suka tabbatar da karshen su yazo ila haddin kabirin zuwa ga wani mataki babba ma'ana suka gamsu kat cewa ba su da wani tasiri kuma magana su ta kare sun riga sun gama sun koma karkashin shugabancin musulunci ar-ruju'u ila al-madinati abin da ya faru a Tabuka kenan mun ji yanzu kun ji ya sa mana mataki abin nan wani wata mataki ya sunanta ar-ruju'u ila al-madinati to wannan abin da kuka ji shine yakin Tabuka an yaki ba yaki ba don haka wanda ya zo wannan abin nan yake ce masa mai yakin Tabuka yayi karere ta an yi kaza an yi waye duk wannan abin tatsuniya ce da aka sa mata da gishiri da abubuwa dai wato da karere har sun musu iyaka akwai guluwi a cikin ta don haka ku rubu da wannan da Allah daina sauraron sa wani lokacin kana sauraron abu tun baka yadda sai ka kana nema ka yadda cewa haka ne domin na shagaya mana duk abin da baka ganshi ba idan kana sauraron labarin sa to yana sa a kanka ka samu tasawuri haka ne ko baka ba me ma'anar tasawuri zaka rika imagining yadda abubuwa suke a kanka to duk wanda aka jera masa ƙarya yayi ta tunanin haka take haka abu yake bayan ba haka yake ba to hakika an cuce shi kar ka bari ƙarya ta zauna a kwakwalwarka Allah kyauta mana to wannan dai shine abin da aka yi a yakin Tabuka ba a yi yakin ba amma an razana an tsorata su kafirai suka kuma koma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina ba a yi yakin komai ba mun gane waraja aljayshul islami gashi nan rundunar musulmi ta dawo min Tabuka daga Tabuka muzaffarina mansurina suna masu cin nasara kuma abin taimakawa ma'ana an taimaka musu lam yanalu kaidan ba su haɗu da wani makirci ba mun gani wakafa Allahul mu'minina alqitala Allah ya wadatar da musulmi yakin ma'ana ya isar musu yakin ya karasa musu abin su ba su komai ba haka suka dawo wa fi tariqi akomo wasu a hanyar dawowa inda aqabati inda aka ga wani dutse aqaba shine dutse mai wahalar hawa shi ake nufi da aqaba kaji an ce aqaba to ana nufin dutse wanda ke hawan sa ma wahala ne irin marar fuskan nan da za a iya hawan sa ma kwata-kwata shine aqaba su kuma mun san Laraba tunda akwai waɗannan abubuwan a wurin su da yawa to suna sa ma kowanne abu suna kamar da za a ce hanyar da take tsakanin dutse babba da wani dutse babba ya sunanta shi'ib ba sha'ab ba in ka ce sha'ab al'umma kenan nation shine sha'ab shi'ib shine da kasaran shinu shine hanya da take tsakanin dutse da dutse kwari kuma tsakanin dutse da dutse inda za a iya yin sansani a ciki a huta a yi zango shi kuma ya sunansa wadi to haka komai yake to in ka ga jabal shine dutse haka kowane iri ordinary amma in ya zama iri mai wahalar hawa ne to ake shine sunansa mene ne Aqaba. To yayin da suka go Aqaba, hawalathna ashara rajulan min almunafiqin. Mutum 12 daga cikin munafikai suka yi kokarin alfatka, suka yi hari su afkawa bin nabi sallallahu alaihi wasallama. Kai subhanallah, munafiki ne matsala yake. Kaga ana tafe da shi kamar yana tare, ana tare da shi alhali yana nuna kullumakirshin sa. Me yasa da mun Allah ya sa hukuncin su yafi kowanne tsanani? Kuga waɗancan kafirai, ku duba da ake ma yarjejeni a zauna lafiya da su, ko amma munafiki me hukuncin sa a wutar jahannama ma shine a can ƙasa, ko innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar. Kaga in ana ɗebowa da rerewa ake daga wutar jahannama, kai ku fito a yafe muku, kai ku fito a yafe muku, to ba za a zo kansu ba ma, shine abin nufi ba. Suna can ƙasa, duk abin da za a rura na wutar jahannama da su zai ruru. Tunda dama kuma wa quduhan nasu menene wal hijara. Allah kyauta, Allah ya tsare mu daga munafinci. Wai me munafinci? Me munafinci? Agun Bahaushe yana ce wane ya ji yayi munafincin wani shine kayi gulma, ko kayi tsegumi, kaje ka faɗi wani abu akan wani. To a shar'ance munafinci ba shi bane wani. Munafinci a shar'ance shine me? Zuciyar mutum a cikin cancan zuciya bai yadda da Allah ba, bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, baya san Allah kuma baya san manzon Allah, baya san musulmi, amma yana zuwa masallaci, za a yi sallah da shi, za a yi wasu abubuwan, duk da cewa zuwansa masallacin ma da kasala yake zuwa, baya so ya zo, yana jin nauyi, amma zuciyarsa ta tsani addinin musulunci. Wannan musulmi ne? Dama mutum yana zama musulmi idan an samu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta samu wurin zama a zuciyarsa. In babu a zuci ko akwai a baki, babu amfani. Mun gane wannan? Wannan shine dalilin da yasa kun ga a aqidar sunna, a gun ahli sunna, malaman sunna, abinda ake ce mai imani, imanin da zai maka amfani ya sa ka cikin mu'minai, imanin da zai maka amfani ya sa ka cikin musulmi, shine imanin da yake daga zuciya ya taso. Ka yadda da la ilaha illallah tun can tsatsan kasarka, kasan zuciyarka, ka yadda babu kokonto, kuma ka faɗa da baki, ayyukanka kuma suna nuna haka, to na kai ne musulmi. Mun fahimci wannan zancen? Amma duk mutumin da zai faɗa da baki zuciyarsa bata yadda ba, to wannan ba musulmi bane. Sabanin wata kungiya da take faɗin haka, na sha gaya mana su waye? Su waye? Karramiya. Yan karramiya su ne suke cewa in dai mutum ya ce la ilaha illallah da baki, ko bai yadda ba a zuciyar musulmi ne. Wani mutumi ne sunansa Muhammad ibn Karram As-Sijistani, 195 ya rasu. Wai shi yana ganin imanin nan, in dai mutum ya faɗa da baki tun daga shi Allah ya yadda, yana cewa ya ayyuhal ladina amanu, kuma a lokacin hadda munafiqai, wato ai ya yadda da imaninsu. Ku duba ku ga duk ayoyin nan da Allah ke kafurta yana kuma ƙaryata munafiqai, amma sai su tsallake. Dama dai hanyar yan bid'a kenan, mutum ya makale wata aya ya rabu da sauran ayoyi. Kun fahimci wannan? A takaice dai, munafinci babu aikin da ya kai sharrinsa, babu wani aikin sharri da ya kai mutum ya zama munafiki. Zuciyarsa daban, fuskarsa daban, kuma wannan a imanance kenan. A wajen mu'amala kuma, wanda zai zama yana nuna maka yana tare da kai, alhali a zuciyarsa ba tare yake da kai ba, shi ma na ai ba daɗi ne da shi ba. Wannan shine zulwa jahaini. Babu dan adam inda yake sha'awar yi mu'amala da mutumin da yake zulwa jahaini. Allah ya tsare mu da zulwa jahaini. Mu je waɗannan mutum 12 daga cikin munafikai. Kun ga in an ce munafikai, to sahabbai ba sa shiga ciki. Domin waɗannan kalmomi guda biyu haka Allah ya amfani da su daban. Mun gane? Ashe kenan ko wannan ya nuna waɗannan wasu mutane ne daban. In an ce ya ayyuhal ladina amanu, ba sa ciki. Kun gane wannan zancen? Domin me su lam yu'minu, ba su yi imani ba. Amma ka yadda tukuna munafiki bai imani ba? Ka yadda? Yawwa. Domin in dai ka yadda ma'anar imani shine da zuciya da harshe da gaɓuɓɓa su haɗu akan yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to dole munafiki ba mumini bane. Domin munafiki shine wanda a can zuciyarsa a ƙasa bai yadda da Allah. amma a zahiri ya nuna ya yadda saboda maslahar duniya, saboda abashi ya zauna lafiya. Ashe kenan, in ana zancen muminai to babu munafikai a ciki, in ana zancen munafikai babu muminai a ciki. Karka yadda da khaldin da shiriman da yan shi suke fadi cewa ai su ma munafikan, ai su ma a cikin muminai suke a ciki jasadan la ruhan. Kun fahimci abin? Kuma in aka yi magana aka ce ya ayyuhal ladhina amanu, khitabi ne jasadi ko khitabi ne ruhi? Khitabi ne ruhi. Allah yana magana ne da ruhin mutane, ma'ana da wani abu wanda ruhi ne ya haifar da suka cancanci wannan sunan. To wanda duk a zuciyarsa babu imani, in an ce ya ayyuhal ladhina amanu, to baya ciki. Kun gane wannan zancen? Shi yasa a cikin suratul tauba Allah a wurare da yawa Allah subhanahu wataala yake tuna musu asiri, su ne suka yi kaza, daga cikin sifarsu akwai kaza, daga cikin yadda za a gane su akwai kaza. Inda mumine ne, ai ba za a faɗi waɗannan abubuwan ba. Da haka ba mumine ba ne, kafirai ne ƙaf'an. Amma ana kiransa munafiƙai saboda sun yi kama da ramin kurege. Mun gane? Dama asalin ramin kurege shi ne ake ce munafiqa'u, sunansa kenan. Shi ramin kurege a gun Balarabe, nafiqa, ma'ana ramin da ba a miƙe ki ba. Idan ka shiga cikinsa an yi lungu anan, an yi wani lungun anan, an yi wani lungun anan, lungu ne haka kurege ke. Don haka in ka biyo shi ya shiga nan, sai ka kwakwale nan baya ciki, ashe ya yi wani ramin anan, saboda me? Ya ɓoye maka inda yake. To haka munafiki yake, shi yasa sunanta ya cancanci irin wannan, hatta sunan a karkace yake. Allah maɗauki sauki mu je. Don haka munafiƙai daban, muminai daban. Akwai wani bawan Allah, Munzir al-As'ad, ya rubuta wani littafi mai kyau, bara'atu sahabati min an-nifaq. Kana son karanta shi? Karami ne, yana ina da shi, wanda yake so photocopy zai iya karba. Bara'atu sahabati min an-nifaq, kubutar sahabbai daga munafinci. Duk abin da shi a suke amfani da shi su ce sahabbai ma akwai munafikai a cikinsu, ko munafikai ma sahabbai ne, duk ya kawo waɗannan abubuwan, ya ƙaryata su da dalilai na Ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihi, waƙi'in abin da ya auku. Muje. Da haka munafikai guda 12 suka zo suka yi ƙoƙarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yaya abin ya faru? Gashi, wazalika annahu hinama kana yamurru bi tilka al-aqaba, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke wucewa wurin wannan dutse, kana ma'ahu ammarun yaqudu bi zimami naqatihi, akwai Ammar ibn Yasir yana jan linzamin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Hudhaifatu ibn al-Yaman yasuquha. Hudhaifatu ibn al-Yaman kuma yana bayanta, yana korota, ma'ana Hudhaifa yana bayan raqumin, waye a gaba kuma amma shi ne ma'anan ya suku, an ce saka, dama shi ne ka sa abu a gaba kana binsa a baya. Mun gani? Kada kuma ka wuce gaba kana jan abu. Kuga faɗin larabci komai da yadda ake faɗarsa. Wa akhadha an-nasu bi batni al-wadi, sannan mutane kowa samu abin nan tsakiyar cikin wadi korin nan, fantahaza ula'i, ma'ana su suka kwanta a wannan wuri. Fantahaza, ko kuma suna kai tafiya a wannan wuri. Fantahaza ula'ika al-munafiquna hadhihi al-fursa, sai wannan munafikai suka yi amfani da wannan dama, shine intihazin fursa, kai amfani da dama, kai seizing opportunity, larabcin zamani ne shi ma intihazul fursa. Sai suka yi amfani da wannan dama. Fa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahibahu da shi da abokansa biyu, Abubakar da Umar, yasirani suna tafiya da shi da waɗannan mutum biyu da aka ambata, kai Ammar da kuma Hudhaifa. Iz sami'u waqzatal qaumi, sai suka ji gudugudun su waɗannan mutane, ma'ana munafiqan kenan, suna tattakowa da sauri. Waqza ana nufin shine adu, al-adu shine gudugudu. Mun gane? Shine waqza. Sai suka ji karar takun kafafun waɗannan mutane suna gudu. Al-qaum nan yana nufin me? Su wanda aka gama zancen su, yana nufin munafiqai. Min wara'ihim, ta bayan su. Qad ghashawhu, sun lullube shi, ma'ana sun kewaye. Wa hum multathimuna, kowanne daga cikin su ya rufe fuskarsa. Mutalathimun, nan ce mutalathim shine ka sa mayafi, ka rufe fuska kai da ba za a gane ba. Shine kuma wata kalma da muka faɗa makon da ya gabata, ya sunan shi taqannu, ana cewa mutaqanni'un, ana cewa mutalathimun, duk ma'anar su daya. Ka lullube kanka da ba za a gane ka ba. Fa ba'atha Hudhaifatu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Hudhaifa fa daraba wujuha a rawahilihim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Hudhaifa yace je ka kai hari ga fuskokin dabbobin da suke kai, kowanne ya hau doki ko raƙumi, to ka kai duka ga fuskar kowanne raƙumi ko doki. Mun fahimta mu? Bi mihjanin da garkuwa kana ma'ahu wadda take tare da shi Hudhaifa din, ma'ana yace ka je ka doki kan kowanne raƙumi ko kowanne doki da waɗannan mutum 12 suke kai. Mun fahimci zancen? Fa'ar'abahumullahu, sai Allah ya tsoratar da su ya sa musu firgici. Fa'asra'u, sai suka yi gaggawa fil firari, wajen gudu suka gudu. Hatta lahiqu bil qaumi, har suka haɗe da sauran mutane, suka gudu suka shiga cikin sauran musulmi suka ɓuya. Wa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Bi asma'ihim, ko wa ukhbira, aka bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari. Yawwa, bi asma'ihim, da sunansu ɗaya duk aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima hammu bihi, kuma aka ba su labarin abinda suka zo yi din, abinda suka himmatu za su aikata. Fa zalika kana Hudhaifatu yusamma rasulullah, to wannan ba haka bane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labarin, mana shi ya bewa Hudhaifa labari, da haka ne ake kiran Hudhaifatu, ake kiransa da sunan sahiba sirri nabi sallallahu ko sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun gane abin? Ma'ana wa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana Hudhaifata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bewa Hudhaifa labari. Bi asma'ihim wa ma hammu bihi, yace waɗannan fa da wani ne da wani da wani kuma da wani, su 12 kuma sun zo ne don su yi kaza, ya gaya masa. Don haka ake kiran Hudhaifa a sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala, dangane da haka ne Allah madaukaki yake cewa wa hammu bima lam yanalu, sun yi yunkurin abinda ba su samu ba, ma'ana sun yi yunkurin su samu abinda suke so, abinda da suke so kuma ba su same shi ba, shine me kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna maka idan dai mutum bai imani ba, to har abada fa yana nan da abin da yake da shi a cikin zuciyarsa, kuma zai iya haƙuri har zuwa kowane lokaci don ya cimma burinsa. Kun yarda da wannan? Kaga wannan ai haka suke duk irin abin nan fa. Yanzu ka duba ka ga, a ce ga wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan mutanen Makka, ya ci nasara akan mutanen Hawazin, ya ci nasara akan Yahudawan Madina, duk wannan wuri nasa ne a ƙarƙashin sa yake. Yanzu kuma ya zo ya ci nasara akan Rumawa, har sun gudu saboda tsoransa. Amma ana dawowa, ku kun san in an koma Madinan nan fa babu abin da za ku cimma, ko da kun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, me zai faru? Kashe su za a yi. Kaga ashe kin, wannan ya nuna maka ainihin gabasu ta addinin ce, ba magana kawai su samu mulkin ba, a'a addinin ya ishe su, kuma in suna da damar da za su yi maganin addinin a ce babu shi, to za su yi. Kowa za su iya ba wa goyon baya, ko za su iya ba shi, tunda dai har mutum zai zo a ɓoye ya ce zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu dan Allah, in dai har kai mai fahimta ne da masu irin wannan halin, da masu halin da za su zo su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tsaya a kansa, ana kawo masa harbi suna karewa, ana harbin wani shi kuma ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sunku ya hasse da bayansa ya zama kaman bayan bushiya saboda kibau. Yanzu da mai wannan, da wannan mai kokarin ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya za a yi wannan su ruda ka haka kasa gane wanne ne mumini wanne ne ba mumini ba? Kun fahimci wannan abu? Dan me za a zo ana rudar ka ka zo har ana ce maka ai munafikai su ma sahabbai ne, sahabbai su ma sai akwai munafikai a cikin su, har ya zama in ana zancen munafikai wani abin da yake kawo a zuciyarsa saboda tsabar kiyayya ga Allah, yana tuno Abubakar ne da Umar in ana zancen munafikai, har mutum ya rubuta a littafinsa kamar da wannan kazamin yake rubutawa, wannan Jazairi, ni'matullahi al-Jazairi, wasu malamai suna ce masa ni'matullahi al-Jazairi, ya rubuta a littafinsa cewa Abubakar wai bai taba ma musulunta ba, tunda yake asali dama kafiri ne. Wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin da yasa ya jawo shi wai su tafi hijira tare da shi, ai wai dan tsoron in ya kyale shi ya gaba a Madina zai bata masa mutane, wai dan tsoron wannan shine ya bar shi tare da shi, yace wai maganin makircin sa. Wannan fa shine tunanin duk mai shi'a tunaninsa kenan akan waɗannan bayin Allah da suka taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ganin su shine munafikai ne, kafirai ne, basu ma yadda da Allah. Wai har yana cewa yana da wani abin nan, wani gunki, sarka ta gunki a wuyan Abubakar, wa duk lokacin da ya sujada a sallah to wannan gunkin yake wa sujada har ya mutu bai musulunta ba. In ji wannan malamin shi a littafinsa. Wa yanzu mai irin wannan kuma sannan ku duba a cikin littafin, yanzu mun taba karantawa a wani lokaci da yake ambata cewa dama sahabbai asalinsu a munafince suke, sahabbai munafikai. To Allah ya sauke, Allah kuma zai saka musu, Allah zai saka musu. Za a je gaban Ubangiji, za a ga wane ne munafiki. Mu je sai sai a idane wa hammu bi malami nalu walamma lahat lin nabi sallallahu alaihi wasallama ma'alimul madinati, yayin da alamun madina gidaje gidaje bishiyoyi bishiyoyi shine ma'alim, alamomi da suke nuna an zo gari, yayin da suka bayyana shine lahat ay wadhat, yayin da alamomin garin madina suka bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'idin daga nesa. Kala sai yace hadhihi taba, a ranar ne ya sa ma madina wannan suna din. Daga cikin sunan madina akwai al-madina, wani shine fi shahara ko da sunanta yathrib, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mata suna al-madina. Duk garin da aka ce al-madina aka sa alifun da lamun, to ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi. Kuma Allah ya kare wannan abun har zuwa yau. In dai an ce al-madina aka sa alifun da lamun, za a iya cewa madinatu kaza ko madinatu kaza, madinatu kaza, birnin kaza, birnin kaza. Amma in dai an ce al-madina birnin nan, to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi. To daga cikin sunanta akwai Taiba, ana ce mata Taiba, ana ce mata Taba. To anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan suna na Taba. Dai an go garin sai ce hadhihi tabatun, wannan ita ce Taba, wa hadha Uhudun, wannan kuma dutsen Uhud ne. Ba wai dan ba su san shi ba, amma dan yana so ya faɗi wani abu akai gashi. Sai ce jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wannan dutse na Uhud yana son mu, muwa muna son sa. Da malamai sun amfani da wannan akan nisbatul mahabbati lil jamad, cewa abinda ba shi da hankali ma ba shi da rai ma ana iya dangana masa soyayya. Amma kuma wannan da wahayi ko tun da shi ya faɗa wannan haka yake, ma'ana shi ma yana son mu, mu ma muna son sa. Sannan sai wata sama annasu bi maqdamihi, mutane suka rika jin labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine tasama'a, ma'ana sami'a ba'dhum min ba'd, shine tasama'a, babin tafa'uli, wannan yaji daga gun wannan, wannan yaji daga gun wannan, ma'ana suka ta yada labari, ma'ana dai magana ta yadu a Madina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya dawo. Fa kharajan nisa'u was-sibyanu, sai mata da yara kanana, walwala'idu da dai wato kanana, mata mata kanana ana ce musu wala'id, yuqabilnal jaysha, suna tunkarar rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hafawatin, da murna da farin ciki, baligatin mai kaiwa matuka. Wa yaqulna, kuma suna cewa tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da. Wannan baitoci mun wuce su a baya a yaushe lokacin maganar hijira ko idan mu kumanta ba. Mai littafi irin nawa shafi na 193 ga wannan baitoci mun karanta su a inda yayi magana akan ad-dukhulu fil madinati, shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, can baya sosai a cikin maganar hijira. Mun yi magana a can cewa dama malam Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa abinda yafi bayyana wannan waka ta tala al-badru alaina an yi ta ne yayin dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Tabuka, ba lokacin hijira bane. Wannan shine abinda Ibn Hajar ya fifita, yace shine abin da yafi inganci. Ban na san inda jin da yawa ba ku rubuta ba. Ko? Ba ku rubuta hakan ba. Anan qala Ibn Hajar sanadin wannan waƙar, cewa an yi wannan waƙar tala al-badru alaina, sanadin ta bai inganta ba. Mun gane? Bai inganta ba wannan baitoci. Amma yace wala alla zalika kana fi qudumihi. Taiwu wannan ya faru ne lokacin da ya dawo min ghazwati tabuk, da ya dawo daga yakin tabuka. To shine yau muka zo kan yakin tabuka, shi yasa na tuna mana wannan abu. shi sa amfani irin wadannan abun an fada ka koma din sai ka rubuta a wurin saboda wataran za a iya neman sa din to a takeice dai wannan mun san dai wannan waka qala al-badru alaina badru nan isti'ara ce suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min thaniyatil wada daga thaniya ta wada wada ana nufin wurin bankwana ana kiran wurin thaniyatil wada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi baki yakan rako su har zuwa wannan wuri akwai sunan wurin haka thaniyatil wada kunga idan haka ne kenan kunga ta inda wannan bangare yake a Madina bangaren Uhud ko shi yasa da mamalmi Ibn Qayyim ya faɗi wannan a cikin Zadul Ma'ad cewa ai thaniyatul wada'i ma asali ta bangaren akwai thaniyatul wada'i na farko a Makka ni wannan zancen a baya sannan kuma akwai na Madina to ta bangaren Uhud ne ba ta bangaren wanda yazo daga Madina ba ai daga Makka ba wanda yazo daga Makka ta bangaren kudu zai zo ko wanda ko yazo daga Tabuka in yana dawowa Madina ta bangaren arewa ne kun fahimci wannan zancen yau wannan shi yasa suka ce waccan na farko maganar hijira wancan cewa an tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kida da waka ba ingantaccen zance bane Allah sa mun gane yau mu je sai ce wa kanat audatuhu sallallahu alaihi wasallam to mu samu gun tsayawa ko komowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min tabuka daga tabuk wa dukhuluhu da shigarsa fil madinati garin madina fi rajabin ya kasance a watan rajab irin wannan watan da muke ciki a sanata 90 a shekara ta 9 wastagharaqat hadhihi alghazwatu 50 yawman wannan yakin fitassa da dawowa kwana 50 akai la ilaha illa kuma ga wahala da aka sha ko wannan wahalar kadai ita ta isa yaki ashe har an rasa abin da za a ci har ana cin ciyawa har sakamakon cin ciyawan nan har baki ya kumbura lebe duk ya kumbura saboda cin ciyawa leban suwa leban masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lebatun su suka kumbura saboda cin ciyawa kwana 50 mutum 18 a raƙumi daya wannan ya hau ya tafi ya huta sannan ya sauka wani kuma ya hau a ce an yi tafiya kuma kwana 50 ayi zango a wannan wuri a sake tashi a tafi amma kuma a ciki a samu waɗannan da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarya waɗannan munafikai har su niyyar za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka dai waɗannan abubuwan sun faru ne da kaddara ta Allah sannan kuma dan ya zama mana darasi cewa a duk lokacin da za a yi tafiya fa za a iya samun mutanen kirki za a iya samun mutanen banza mun bin jin abu don haka kowanne sai a san yadda za a zauna da kowanne kuma a yi mu'amala da shi da abin da ya zo da shi wastagharaqat hadhihi alghazwatu 50 yawman aqama minha 20 yawman fi tabuk kwana 20 kawai annabi sallallahu alaihi wasallam a tabuk yayi su da aka je tabukan saboda a tabbatar da cewa rumawa sun gudu ko domin idan da kwana ɗaya kawai aka yi aka dawo la'alla gudun da suka yi bai nisa ba za a ji an ce sun juye baya musulmi sun juye baya za su iya dawowa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna a wurin sai dai kwana 20 annan ne ake zance annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwana 20 yana kasaru a wuri guda to a wannan tafiyar ne yawa والبواقي sauran kwanakin kuma shine bawaqi sauran kwanakin qadaha yayi su ne fi tariqi akan hanya jai'atan wa zahuban tafiya da dawowa shine jai'atan wa zahuban mun kuce wannan irin uslubin a baya in ba kuma ta ba wa kanat hadhihi alghazwatu akhir ghazawatihi sallallahu alaihi wasallama wannan yaki ko wannan fita ita ce fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karshe kwata kwata a rayuwarsa ma'ana kenan zaka ce daga yau a wannan karatu namu mun gama jin maganar yaƙe yaƙe fita dai wanda yake akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to ta kare babu kuma zancen wani yaƙi da zamu ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sai dai a ce sariya sariya an fita wannan sun fita tawaga tawaga ta sahabbai sun fita mun bincika mun to kuma anan din ne zamu tsaya har zuwa lokacin da insha Allah zamu zo da rasulun mu na gaba zamu tashi kan al-mukhallafuna wanda aka tafi aka bar su wanda suka tsaya a baya wanda basu je wannan yaki ba irin nau'i nau'in su suwaye da suwaye basu je ba kuma menene dalilin su kuma menene ya auku me ya biyo baya insha Allah darasin mu na gaba shine abin da zamu ji muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da salati Allah subhanahu wa ta'ala ya kara taimakon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saka wa sahabbansa Allah kuma ya taimake mu ya taimake addinin musulunci a kowane lokaci Allah ba mu hadin kai da son junanmu Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasar tamu Allah biya kowa bukatunsa na alheri marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka